السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ما تدعو الزمني وبتعلمني أو بتي سوف تبتونا في أبو بوب دا هدو دا من ذو الله صلى الله عليه وسلم يسابع ممن يقرم ألا دا جريس يعين دا يجمع تحيا أكان فنكسو من تنبيك وأن أبو بوب أذكار من ذن الله صلى الله عليه وسلم لذين ترسول ينكتم من يمن ينسبب سببا في النصر على أيوة بتوتة علاقة دا الله تعالى مسمى ورا رند أن يسمى لما يفضي وتفللات مسمى منذ مثالي addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum babu ranar da ko in ce kai babu mutumin da zai tsaya wata sa'a da ranar juma'a yana roƙon Allah wani abu a cikin tsayuwan nan kasa sai face Allah ya biya masa ya amsa masa. Malamai sun tattauna akan wannan mas'ala wajen kauli ya kai 40 kamar da kuka sani kuma yace bayan alfijir din wani ya ce lokacin sallar juma'a wani ya ce lokacin da liman ke zama tsakanin hudu ba biyu wani da kauli daban-daban wanda mafi inganci a ciki shine mutum ya samu lokaci tsakanin la'asar da magariba ma'ana kafin rana ta fadi shi yasa as-salafu salihu manyan bayan Allah magabata na ƙwarai da suka gabata a cikinsu an samu wanda suke ambatawa cewa wato har wani daga cikinsu yana cewa shi bai taɓa roƙon Allah wata addu'a ran juma'a bayan la'asar har zuwa magariban nan yace bai taɓa tambayar wani abu sai face Allah ya bashi yace shi ya gwada wannan abu da ka ranar juma'a bayan la'asar ba lokacin abin nan wato wasanni ba ne da tsalle-tsalle da filme da hira da tafiya majalisi da gulma da sauransu a lokaci ne da ya kamata mutum ya maida hankali wajen kyautata alaƙarsa da Allah musamman yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a din yana da muhimmanci ƙwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha 10 duk wanda ya yi min salati daya to Allah zai masa guda 10 a bakin wannan wato a guda 1 da yi dan hakuri da Allah masu yawa sun dauke mana hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan dan haka ka samu lokaci kafin rana ta faɗi ran juma'a ka keɓance addu'o'inka masu tsada muhalli ne na karɓar addu'a ka yi ƙoƙari yawwa wani daga cikin magabatan al-mufabbal yana cewa shi tun da ya ji wannan hadisi ya riƙe ya fahimci duk ran juma'a ana sallamewa daga la'asar yake baya zuwa ko ina baya komawa ko ina sai samu wata kwana a masallaci ya zauna yake har ai magariba yana roƙon Allah mu ko ga irin imanin su ba irin yadda mu muke daukar abin shara-shara wani ma yana kokonto abu haka ne ko ba haka ba yawa sai kan za ka yi abu tsakaninka da Allah ka riƙa yin ta da yaqini yaqinin cewa in kai haka Allah zai maka Allah ta'ala ya tsare mu abubuwa guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba kullum bayan yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tahiyya bayan yayi tahiyya da aka sani zuwa wahdahu la sharika lahu ko sai ne sai yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa karshe in ya gama wannan farkon abin da yake kafin ya addu'o'insa shine yakan roki Allah tsari daga abubuwa guda hudu nan ko ga ba su'ali jalbin bane su'ali daf'in ne kuma dama kowanne ana yin sa daf'i ina mai neman daf'i ko zuwa gun wani ya ce a bashi daf'i ka kau da bara. Wasan kau da bara? Wani a da hannu gano. Me kau da bara? Ko Hussein ba? Me kau da bara? Me ma'anar bara? Bara ce da ake kamar bana? Mene? Yawwa, bara hari. E kau da hari. Ana idan an kawo maka hari na wani abu, to a kau da shi. To babban kau da bara da za ka samu. Ba abun wani malami da za ka je ka ba shi wani kuɗi ya baka wata laya ka soke a wani wuri ko makamancin wannan ba. Babban kau da bara shi ne wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Min azabi jahannam. Ya Allah ina roƙon tsarinka. Yawwa, ina neman tsarinka, ma'ana ina neman ka tsare ni daga azabar jahannama. Wa hadha a'zamu mu'awwidin fihi. Mu'awwidin minhu. Wannan shine mafi girman abin da mutum zai nemi Allah ya tsare shi daga gare shi. Ko akwai wani abu da ya fifi, babu abin da ya kai wato a tsare ka daga shiga wutar jahannama. Dabar Allah ka duba wuta, wutar duniya ya take, wutar duniya ka ga gobara ka ga musifarta. Allah kiya shi yadda an ba'a hatsarin mota a kasa fito da mutane su kone a ce ƙurmus mutum sha kaza lokaci guda, ka ga mutum ya kone ya koma gawayi. Wannan a wutar duniya kenan. Wanda tsiran da tsakaninta da wutar jahannama nesa ba kusa ba a aunawa. To kuma ita in mutum ya mutu yana shirka a cikinta zai dawwama. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Duk lokacin da fatar jikinsu ta maile ta cinye ta ƙare ta ƙone, sai mu musanya musu wata fata, aga ce azabar ake so. Kaga an mutu an tsallake maganar jin zafi, to a ce a haka mutum zai dawwama. Me ya jawo? Ya ƙi bautar Allah. To don me yanzu a duniyar ba zai gyara ba ya bauta wa Allah? An gane abin? Haka wallahi mutum ya nisanci duk inda aka ce ko duk wani laifi ma ko da bai kai shirka ba. Aka yi maka wa'idi a cikin Alƙur'ani ko hadisi da cewa wannan wanda ya yi wannan zai shiga jahannama, ya kamata ka nisanci. Ba wai ya kamata ba, ina nufin ya wajaba. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam. Mun gani? Fajza'uhu mene? Jahannam. Khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu alayhi. ولعنه واعد له عذابا عظيما. ما قرمر مصيفه بس دك با وني ابو ندي متين زي جكين سو زي iya jurewa ba daga da nan duniya mutum ya ci ya koshi da arzikin Allah ya gyatsa yana wani gatsali yana gayawa Allah da addinin Allah magana sai lahirar ne Allah kai mu bai damu da me zai biyo baya ba. Wallahi wannan yana cikin babban bambancin mu mutanen zamanin yanzu da ƙarshe da mutanen farko. Su wallahi ko da ba laifin suke ba, suna ji ana karanta wata aya za ka ga duk su ruɗe suna kuka, saboda sun san da su ake. Za ka ka nemi tsarin Allah daga wutar jahannama. Wa min azabil qabri. Abu na biyu, neman tsarin Allah daga azabar kabari. Ana yin azaba a kabari, amma azabar kabari mu da muke da rai a duniya kafin ka mutu a rayuwar duniya, wanda na san duk kun sani rayuwa iri nawa ce mun sha zancen iri uku: rayuwar duniya da rayuwar barzakhu da kuma rayuwar lahira. Rayuwar duniya ita ce wannan da ɗan adam da numfashinsa yana tafiya lafiyar salau a cikin duniyar nan ta maliki yau mai dini, ya ci ya sha ya kwanta ya je neman abinci. Wannan ran yana tare da shi, daga ran da wannan rai ya fita ana kiran wannan abun a duniya mutuwa mutuwa daga mutuwa ta faru to mutum ya shiga rayuwar barzakhu inda aka yi fasli aka raba tsakanin jikinsa gangar jiki da kuma ruhinsa sunan sa ne rayuwar barzakhu to wannan rayuwar barzakhun sawa'un an binne shi a kabari ko ba a binne shi a kabari ba ko ta wata hanya ya mutu ba a je ma an iya ganin sa ba ta dabba ta cinye shi ruwa ya tafi da shi da makamantin wannan to wannan rayuwa dai da yake ciki ta raguwar gangar jikinsa da ruhinsa ita ake kira rayuwar barzakhu rayuwar barzakhu bayan ka kuma haka za a zauna har sai lokacin da Allah ta'ala ya so duniya ta kare ajalinta ita ma ya zo sai Allah ya sa a busa kaho sai kowa ya fadi ya mutu wanda da bai mutu ba sai fadi ya mutu bayan wani lokaci sai ya sake ba da umarni a busa wani kahon daban sai tsakanin shi kun ji haye da yazo a bikin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin na farko da na biyu shekara 40 shekara 40 alisafin Allah ko alisafin ne ko a wani lisafi ce da tsawo shekara 40 ba kowa a duniya mai rai duk dan adam Allah ya halaka da aljan sai kuma lokacin da Allah ya ga dama sai sa a busa kaho fa idha hum qiyamun yanzurun sai ga kowa ya miƙe a tsaye ana kallo ba mai riga ba mai wando sai annabawan Allah da Allah zai sukurta su ya mutunta su kowa rara haihuwar uwarsa a kun san hadisin Aisha ko radiyallahu anha tana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah idan ranar kiyamar nan haka za a tsaya namiji da mace mace tana kallon namiji namiji na kallon mace sai ki mata ya Aisha al'amuru yawma idin a'zamu min dhalika ita ya ba Aisha lamarin a wannan ranar ai yafi karfin wannan ba ta tsirara ake ba ana zantan yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi an kulli shay yughnihi an an-nazari ila al-awrat kuma haka bane yawwa wani sha'ani ne da ya wadatar da kai ya ishe ka ya mamaye tunaninka ba ka da lokacin da ka kalli wata al'aura yanzu aka zo kana bacci sai gobara ta tashi ko wani hatsari ko ka ji harbe ko wani abu ya faɗo za ka tsaya neman ina wandon ka yake ina rigarka ko ko lafiyar ka kake so ka tsira a nan duniya fa ba so kake ka tsira ba ka in wani abu da gadangadan yayo kanka zai kashe ka ba zancen ka dauki riga ko wando kila kai fizgi mayafin da yake kusa ka lullube kawai ka yi waje saboda kai rai in ana zancen rai a duniya to baka zancen komai baka zancen duba mun riga ya ka fito wannan duk daga baya ne saboda sai da kai ake zancen tsirara kake ko ba tsirara in ko ba kai ka kare zance ya kare ha ina sunan ka yake daga ka mutu in mutum ya mutu ya ake mutum yana mutuwa farkon abin da yake rasawa shine ne sunansa daga ya mutu sai a ce kana nan yanzu ana ce malam wani alhaji wani amma daga mutum ya mutu sai a ce a dauko gawar wani gawa ce kai dinnan fa ba wani abu bane yawwa duk wata kafafar ka da wani girman kanka kai baka isa ai ma kaza ba kana rena mutane ba komai bane to ka nemi tsarin Allah daga azabar da ake yi a kabari azabar kabari Allah ta'ala zai umarci mala'iku su matse mutum daga cikin abin da ake ni'ima shine tawfi'in kabari azabar kuma shine tabyiqin kabari a kuntata mutum kabari ta yadda za a matso gefansa na dama da na hagu har sai ya kai kashin kirjin mutum na dama ya shiga cikin na hagu ya shiga cikin na dama kaga wani tatse mutum dama nawa kake kuma haka zai zauna har kiyama ta tashi na taɓa ba da wani misali a yanayin da ilimin faɗakar wannan cewa yanzu don Allah inda za a samu wani wanda yake cikin kabari a ce an ba shi dama ya ci gaba da kwanciya a kabarin nan ko kuwa a ba shi dama ya fito sama ya zauna a kan kabarin ya shaƙi iskar minti biyar a mai da shi sai ya nemi minti biyar ɗin kun fahimci wannan ko ba haka ba ne wurin da ba mai zuwa ya raka ka duk yadda ake son ka duk in dai an binne ka to ba mai cewa bari in kwanta in taya wani kafin kiyama ta tashi ko ka taɓa ji komai farki wani ya yi ballanta na mutanen yanzu duk idan kake son mutum yanzu yana mutuwa shikenan kwana bakwai an gama zama an yi waye an gaggaisa an yi wa shikenan an manta kafin ka samu wanda ma yake bin iyayensa da addu'a sai kaɗan wani yana ana ta faɗa a kan dukiya in akwai kenan in babu ma kuma ɗoro sai zancen basussuka wani ba ka taɓa jin labarin su a lokacin da za a ɗora maka kuma kai za ku je ku nemo ku ne magada haka rayuwar take za ka kullum ka shirya wa alaƙa da Allah mai kyau to azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga gare shi Allah ya tsare mu baki ɗaya na uku wa a'udhu bika min fitnati mahya wal mamat ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa me ce ce fitinar rayuwa me ce ce fitinar mutuwa fitinar rayuwa mummunan makoci azabtacciyar mata birkitaccen ɗa marar ɗa'a rashin aiki talauci fitina damuwa iri-iri duk abin da zai tada maka hankali a wannan rayuwa duk yana cikin fitnatul mahya wal mamat lokacin mutuwa kuma shi ma akwai fitina babbar fitina shine a ce ka mutu ba addini ba kai mutuwar kirki ba yasa wanda Allah ta'ala ya baiwa dama rashin lafiya ce yana kwance a kan gado har a ce ya yi watanni yana kwanci ana zuwa ana ta duba shi ana ta duba shi ba karamar dama Allah ya hore masa ne ya gyara tsakaninsa da Allah kana da lokacin istighfari kana da lokacin tuno laifuffuka tsakaninka da mutane kana da lokacin ka warware matsalolin da kai ka san kai ne ka kulla su kana da lokacin da za ka fasa abin da ka san zai cuce ka ko ya cuci matanka ko ƴaƴanka sai kai a zo a fasa a yi kaza sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yin wasiya har yake cewa kada ɗayanku ya kwana uku babu wasiya tare da shi mun ina san da yawa daga mutane ma ba ruwansu da wannan wasiya shi gani yake fa yana da shekara nawa nan gaba kowa fa da irin cintacen da yake wani ya gama da amana zancen ya yi karatu ya ƙare ya aure ya gina gida ko gina gida ce zara nawa ma zai ɗauke ka a yi mota duk wannan abun kuma wani gani yake kowa sai ya yi don haka jira yake nasa bai zo ba don haka duk zancen mutuwa da ake ba shi a ciki da yawan mutane haka suke ɗaukar rayuwa kuma kwaf ɗaya sai ka ji mutum ya tafi to ka tafi da musulunci shine Allah ya tsare ka daga wannan fitina ɗin Allah ya fidda mu daga wannan duniya cikin musulunci abu na ƙarshe wa min fitnati al-masih ad-dajjal a riwayar muslim shine da wannan ƙari wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min sharri kai akwai ƙarin lafazin sharri wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ya Allah kuma ina neman tsarinka daga sharrin fitinar dajjal waye dajjal mutum ne ba wata ƙasa ba ce kuma za ka ji suna cewa ai dajjal turawa ne amerika ce masu sharrin nan wannan ƙiyayya da suke wa addini da ƙoƙarin yaƙar addini ba wasu ba ne dajjal kawai su ne wannan fassara ce ta aqlaniyun waɗanda suke basing abubuwansu akan hankali ba fassara ce ta malamai ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa shi ne dajjal mutum ne idansa guda ɗaya shine a'war mai ido ɗaya ne sannan kuma a goshin sa an rubuta kafara amma ba mai gani sai mumini kafiri haka yake a rubuce amma zai zo maka wata wani lokaci zai zo ƙarshen duniya zai umarci sama ta zubo da ruwa kuma kaga ruwa ya zubo ya ce ƙasa ta tsiro da tsirai yana faɗa abin zai tsiro kamar tsafi da rufa'ido Allah zai bashi wannan damar sai ya ce wa mutane shine Allah ku zo ku bi shi sai mutanen da Allah ya jarrabe su to nan ne fitina ɗin fitinar da ake nufi kenan Allah ya jarrabe ka ga wani ba Allah ba ya ce shine Allah kuma ka zo ka bi shi akan haka fitina ta yi ko ba fitina ba ai ba fitinan ma da ta kai wani shine har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku sani wannan fitina babu wani annabi sai face ya tsoratar da mutanensa daga wannan fitina kafa wannan ta isa fitina duk annabawan da suka gabata sai sun gaya wa mutanensu ku kiyaye fitinar duniya kaga fa su kowa saboda tsammani yake tunda ba a san lokacin kiyamar ba tsammaninsu shine su ne na ƙarshe daga su magana ta ƙare haka wannan duniyar wallahi ba komai ba ce lokacin da Allah ya so halaka ta duk lokaci guda ɗaya an ƙare nawa muke haka mu kiyaye wannan fitina ta duniya wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun ƙara sadiki cewa zai yi wa mutane yaudara ya ce ku zo ga aljanna nan kuma ga wuta zai rika abubuwa irin kamar wanda bai sani ba zai ce eh ubangiji ne kiyama ce ta tashi shi yasa har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku ba ido ɗaya ne da shi har malaman tauhidi suke istinbati daga wannan hadisi cewa Allah ta'ala Yusuf bil ainaini ana siffanta shi da ido biyu kama ya liku bi jalalihi ba mu sanya suke ba amma Allah ta'ala laysa bi a'war in aka ce laysa bi a'war ana nufin domin an ce al a'war shine wanda yana da gurbin ido ɗaya amma ɗaya ne kawai ke gani shine ake cewa a'war ba wai guda ɗaya ne kwaɗe haka kamar toshilan ba haka ake nufi ana fahimtar abu yawwa don haka wannan fitina ta kai matakin da ko girman da mutum zai roƙi Allah ta'ala ya tsare shi to zan tambaye ku da Allah cikin waɗannan abubuwa guda huɗu ka ji zantarin daɗin duniya wannan ita ce alama ta irin manyan addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kai yanzu aka ce an baka damar ka fito da addu'arka ka kura akwatin addu'arka fito da kwaya ɗaya za a amsa ma yanzu dan Allah ya tambaye ka wace za ka faɗa tsakani da Allah wani yanzu haka wasu gida ne ke so wani ya ce mota wani ya ce miliyan ko wani ya ce biliyan sai nawa kake so kowa sai ka ga hankalin yana tafiya zuwa gumme wannan duniyar kuma ita wannan miliyan da kake tsammani yanzu da ba ka da ita ne kake ganin ta tana da ƙima wala da yanzu wani zai zo ya baka kyautar miliyan sai ka zo buƙatunka sun kai wajen miliyan goma su kuma za ka yi ta ɗaukowa nan da nan zai ka koma dai miskinin nan wannan maskanar ɗabi'a ce ta ɗan adam duk inda zai je sai ya nuna a ƙasa yake yana ta hankoron a bashi a bashi me yasa wanda ba sabun ba a yin kuɗi ya yake koma nan da nan zai gan shi ya canza an canza abokai an canza wurin zama duniya ta yi daɗi sai ran da ya rasa kuma sai dawo gun abokan haka da biyar ɗan adam take don haka babu abin da ke sa ɗan adam ya ƙoshi sai an afa masa ƙasa a cikin bakinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu to kun ga addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da azkar dinsa galibi kyautata zuciyar nan da tsarkake ta da alaka da Allah kun ganin duk ya tambayi wani wata riga da wani manshin wani gini wani kato wata sarauta duk ba shi yake ba haka tunaninsa da tarbiyarsa ba irin tamu ba wani kullun tunaninmu duniya to muna roƙon Allah ta'ala Allah kyautata mana da duniyar da lahira abinda yake zuciyar tamu kuma ya dame mu yanzu shine kuncin wannan rayuwa ta duniya Allah ya yi mana shi kuma Allah ya yi mana waɗannan abubuwa guda hudu da azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da ta mutuwa da kuma fitinar dujjal Allah ya tsare mu daga waɗannan sharrori da dukkan sharrori na shedan da aljan Allah kuma ya tabbatar da mu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم وعليكم السلام نعم أنا أعرف من جمع إسرائيل بمقارنة أما أنا أشير إن جمع برزا كان هاتفه ومن جلال من جمع na ce za mu magana akan kisa